Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda al'adar take, ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gode wa masu tashi da addu'ar samun sauki a lokacin da ya yi waya da gwamna Abdullahi Umar Ganduje na Kano. Shege Yakubu Musa ya buƙaci ci gaba da addu'ar.
Waɗanda suke kulle-kulle da sihirce-sihirce, tsubbace-tsubbace, Allah ya yi mana maganinsu. Da yardar Allah, Allah zai dawo da shi lafiya, Allah zai mana maganinsu.
Masu satar mutane sun sace Jamusa biyu masana tarihin kayan al'ummar Dauri a yankin karamar hukumar Kagarko da ke jihar Kaduna.
The police mobile force, police surveillance helicopter.
Kakakin sanda Moshid Jimawa ya ce sun tada jirage masu kar angulu don gano mutanen. APC ta naɗa kwamitin riƙon ƙwariya garesin ta na Gombe ƙarƙashin ED Gumana da ke alwashin kawo sulhu.
Cikin Allah za mu haɗa kansu don dukkan shugabannin su ma suna jin zafin rashin gwamna da suke a jihar Gombe. Kuma ka ji bayan da shi Alhaji Santa Goje ya yi?
A yayin da sanata Madu Sharif ke yunkurin amshe yarjejeniyar PDP bayan nasara a kotun ɗaukaka ƙara, ɓangaren makarfi na cewa sam ba sa tare da Sharif. Nasiru da Mali Kaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka fa, to yanzu za mu shiga zauren na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Sheikh Yakubu Yahaya Katsina, shugaba ko wakilin ƙungiyar 'yan uwa musulmi reshen jihar Katsina, da kuma Mr. Mark Amani, shugaban ƙungiyar ƙananan ƙabilun arewacin Najeriya, wanda zai kammala jawabinsa. Ga Sheikh Yakubu Yahaya Katsina.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yadda baka son a tsaga jikinka jini ya fita, so da in an tsaga zaka ji zafi, to kar ka so a tsaga jinin wani dan adam jini ya zuba, saboda in an tsaga zai ji zafi. Yadda baka so dukiyarka a banka mata wuta ba, to kar ka bari a banka ma dukiyar wani wuta. Yadda ba zaka so a takura ka ba, to kar ka takura wani, saboda shi mutum ne, alaka ka da shi shi mutum ne. Sannan kuma duk in kaga wannan rigingimun da suke faruwa, kamar da gangan ne an kirkiro su ne, menene yayi mana kunci wanda har za mu yi rigima da shi? Hasken rana yayi mana kadan ne, ballantana mutum yake sai ya tura wani ko ya bugi wani ko ya yaki wani, sannan ya da hasken rana. Iskan shaka yayi mana kadan ne, sai mun yaki wani, sannan mu samu iskan shaka. Filin gini yayi mana kadan ne, dazuzzukan nan fallau inda zaka yi noma kai gini kai abin da sun mana kadan ne, da zamu ce sai mun yaki wani, sannan mu iya samun gurin zama ko abin nan. Kasuwanni sun yi kunci ne, arzikinka wanda Allah ya rubuta maka zaka samu daga tun daga tsira da kabo duniya har kabar duniya. Akwai hannun wani a ciki, ballantana ya zama ya toshe maka kafa, ko ni akwai hannun wani a arzikina da Allah ya rubuta mini tun daga farkon zuwa na duniya har zuwa ƙarshe, wanda zai sa hannu ko ya rage ko ya hana ko ya dakile shi? Kaga duk wa'annan in ka duba zaka ga cewa to ainihin kawai tsaban son zuciya ne. A'a, akwai waɗansu mutane wanda su ba addini ya dame su ba, ba ruwansu da addini. Abin da ya dame su shi ne menene za su samu na duniya, ko muƙami ko tarkace. In muƙami ne sai a ce to ai Yarbawa sun fi samun muƙamai, dan mai dan arewa shi bai samu ba sai dan kudu maso yamma. Ko kuma a Ibo sun fi samun muƙamai, dan mai Ibo zai samu muƙami iri kaza da kaza, shi ko dan arewa bai samu. Ko kuma 'yan arewa su suke da shugaban ƙasa da sali ko wani mai kama da haka, dan menene zai zama su kaɗai ke da komi da komi? Ba magana addini ba ne, magana me zan samu ne, magana duniya ce, magana biyan bukata ne. Kuma ta wa'annan masu da'awan addini suna cewa wai suna addini da musulmi da kirista da yahudi ne da wane ne, ba wanda addinin sa ya halasta masa ya zubar da jini, ba wanda addinin sa ya halasta masa ya kwashe dukiyar al'umma. Amma kuma abin da ke faruwa kenan, musulmi ke kashe musulmi ko ya kashe kirista, ko kirista ya kashe musulmi, ko kirista ya kashe kirista, ko haka dai gashi nan, ko a hada bangarorin biyu su yi ta fada akan abin da sakamakon abin ma in an yi rigima din zai koma hannun wasu ne. Dan an dubi matsalan Fulani da makiyaya, tarihi za mu koma. Su Fulani misali bai kamata a samu rashin jituwa tsakanin Fulani da makiyaya ba, ko ba komi a tarihin kasar nan yadda muka fahimta tun kamun zuwan Bature. Za mu ga cewa su mazauna wannan yanki na arewa wanda galibinsu Hausawa ne, to su ne kamar masu masaukin baki, su suke da ƙasa, su suke da wurin noma. Su kuma Fulani waɗanda galibinsu ba suna zama wuri ɗaya ba ne, suna yawatawa ne, amma in suka ga wuri ya yi musu sukan zauna. Su suka zo mana a nan da arziki na kiwo da kuma ilimi na addini musamman. Saka bai kamata a ce da masu masaukin baki da waɗanda suka kawo alkhairi kuma ana rigima ba, bai fi dace ba. Saboda haka Fulani ya kamata su zama sun ɗauki matsayarsu na manya. Su ko kuma waɗannan a matsayinsu na masu masauki su ya kamata su a mutunta juna. Mu da a tunaninmu ba mu taɓa tsammanin ko shedan zai iya hada Fulani da mazauna wannan yanki musamman Hausawa wanda su ne manoma galiban. Ba mu taɓa tsammanin ko shedan zai iya hada su ba saboda an riga an cuɗanya an zama abu guda. Manoma da ku da Fulani ku sa hankali da kyau ku lura ku gani.
Shi ma Mustama Amani cewa yayi ya kamata mabambantan al'ummomin arewacin Najeriya su daidaita zamantakewar su kar san zuciya ya kai su ya baro.
Yanzu ba zamanin da ba su Fulani tunda Allah ya sa su din nan masu kuɗi tunda duk wanda yake da shanu gaskiyar magana mai kuɗi kowa ya je ko ba ku zauna wuri guda ba kowa ya je ya nemi inda zai zauna. Ni ma kamar da nake maganar nan akwai Fulani a bayan gidana. Haro dama yana nan yana jina ko shakka babu muna zaman lafiya da shi kuma ni ma ni na sama aka bashi makami na Fulani yana nan yana jina kuma a kullun naje wallahi babu abun da nake ga musu su tabbatar da cewa ya'yansu sun zauna lafiya da mutane. Rigingimin nan fa ba fa shi su Fulanin ma akwai wadanda fa samsam har abada ba sa son ma su ji ma inda ake rikici da sunansu. Saboda haka me kiran da nake yi mutane mu fito mu tausayawa ya danmu da jikokinmu. Saboda haka ga abin da ke faruwa yanzu kudancin Kaduna yana kusan ya zama kamar Maiduguri. Shin ku gaya mu idan aka ce wuta ya kama babu yadda za a kashe shi a kudancin Kaduna kun ga fa an samu wata sabuwar kasa kenan domin duk wanda fa zai taso daga arewacin Najeriya zuwa Abuja to gaskiyar magana ba zai samu hanya ba sai dai a yi tabi da sama. Ta saman ma in ta kai ta kawo ni nake tabbatar maka rocket rocket fa wanda ake harbin jiragen sama da shi ya zama wanda ya ta ko'ina fa kun shi to fa a yi hankali. Rikicin kudancin Kaduna zai kawo matsaloli idan muka koma muka yi tunani cewa yau da a ce Boko Haram daga wata kasa ne suka tafi wallahi ko shakka babu za a nemi hanyar da za a yi abi domin a kore su su bar kasan nan. To amma tunda suna cikin kasan nan ne babu fa yadda za mu yi su yanzu ne kashe-kashe ba ke dai kashe-kashe a tekere saboda ba a son a ji wani ko wata wanda yake da dangantaka da Boko Haram. Saboda haka duk abin da muka san zai kawo mana rigingimu saboda son mulki da nuna mulki. Nuna mulkin nan ne nake tabbatar mana ba fa zai zama mana da alheri ba idan har ba mu yi gyara ba. Saboda haka abin da muke fata kawai a zauna lafiya. In muka zauna lafiya to ko shakka babu babu abin da ba za mu samu ba. Ma'aikatu ne turawan da suka san abin da ya kamata wallahi za su zo su giggina mana masana'antu kamfanoni da dukkan abin da dama zai kai mu gaba.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.